Rundunar sojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Plateau wanda aka fi sani da Operation Safe Haven ta damke ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi kan kisan ardon yankin Panyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. A ranar 24 ga watan Satumban wannan shekara ne, ardon na Panyam wanda ke gudun hijira a jihar Bauchi bayan rikicin da ya auku a wasu sassan ƙaramar hukumar Mangu ya gamu da ajalinsa bayan wasu mutane sun kashe shi a hanyarsa ta zuwa gaida 'yan uwansa a garin na Panyam. Laftanar Kanar Ishaku Takwa shine mai magana da yawun rundunar sojoji ta uku da ke Jos. Yace tun bayan labarin bacewar ardon ne suka samu umarni daga hafsan hafsoshin Najeriya na su nemo ardon ko a mace ko a raye.
To sojojinmu dai na musamman wanda aka sa su a wannan operation suka yi kokari suka bayan sati daya suka samu wannan gawan shi wannan ardo a can Bauchi aka samu shi. So muka samu cikakken bayani kuma shine muka samu muka fara bin waɗanda suke da hannu a ciki. To wanda dai ake tuhuma musamman wanda ya jagorci kashe shi shine ake kira Mr. Philip Gokas. To shine wanda har da ya samu labari ana neman sa ya gudu har zuwa Lagos. Amma kin san tunda mu dai muna ko ina kuma muna aiki tukuru da na'urori da abubuwa da yawa har ya sa aka kama shi. To shine yanzu za a gabatar da shi a gaban kotu, sannan kuma ya riga ya bamu bayanai masu kayatarwa wanda zai dan Allah ya danan ba da kwana kadan ba za mu samu waɗanda suke da hannu a cikin wannan suma Allah ya da za a kamo su. Kuma shi commander na Operation Safe Haven Major General A.A. Abubakar shi yana gode wa mutane wanda suka taimaka da bayanai na sirri wanda ya sa haraka kamo shi, kuma akwai mutane wanda kuma aka kamo su da kuma bayaninsu ne kuma ya sa aka samo wannan gawan shi ardo har ma iyali aka ba su hakuri suka yi janayizansa.
Wanda ake zargi da kisan kuma aka damko shi Philip Gokas ya amsa tuhuma da ake masa.
To gaskiya ni ana ce ni ne na kashe ba ni kadai muna nan, sai dai abin da ya sa ban san ko me yake sa ana ce wai ni in gudu ba.
Ka kashe shi?
Eh mun hada hannu mun kashe shi true.
Me yasa kuka kashe shi?
Don haushi ne da an kashe din wana guda biyu an harbe daya kuma da abubuwan da aka kokone mana. Sai na ji wani na cewa wai baba wato kai ka kumsa yaran ku sun zo su yi mana barna su attack na mu ko don haka ne suke attacking kowane lokaci. Sai inda na zo na tuna sai na fi.
A watan Mayun wannan shekara ne 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka auka cikin dare suka kashe mutane fiye da 130 kamar yadda hukumomi suka bayyana, yayin da wasu kungiyoyi ke ikirarin an kashe mutane fiye da 200 suka kuma kone gidaje a ƙauyuka da dama, dubban mutane kuma ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Mangu. Ko a farkon wannan mako rundunar sojojin ta shafke wasu mutane biyu waɗanda take zargi da mallakar wurin da ake ƙera makamai ba tare da izini ba a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Runduna ta ce ta sami bindigogi ƙirar AK-47 da wasu bindigogi da albarusai masu tarin yawa, wanda ta ce tana zaton da irin waɗannan nasarori za ta kakkaɓe dukkan masu haddasa rikici a sassan jihohin Plateau da kudancin jihar Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.